The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka tare da Usman Kabara, Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labaran duniya kamar kowace ranar Litinin, Salihu Garba zai gabatar da rashin sani da rashin tayi. To amma kafin ku ji wannan shiri, za ku ji irin barnar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ta yi a ƙananan hukumomin Misau da Darazo a jihar Bauchin Yakubu a ranar Asabar. Sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari a kan faifai.
To ga cikakkun labaran, shugaban kasar Amurka Barack Obama na daɗa kare shirin yarjejeniyar da aka cimma daga Iran da kuma masu suka a siyasance a cikin Amurka don shawo kan shirin nukiliyar kasar Iran. Mr. Obama ya yi watsi da maganar saƙon Twitter da babban jagoran ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya nuna cewa shugaban Amurka a matsayin kamar wanda ya ritsa shi da bakin bindiga. Ya faɗa haka ne a wata hira da gidan talabijin na CNN da aka yi da shi, inda yake cewa yana tunanin saƙon na Twitter martani ne na maganar da ya taɓa yi cewa da ba a samu cimma matsayar diplomasiyya ba game da yarjejeniyar ta nukiliyar Iran, to da Amurka ta yi duk mai yiwa kuma yin amfani da ƙarfin soja. Obama ya ce don haka wannan magana ta kamnayi ba wani abin jani in jaka bace, kuma ya faɗa a hirar tasa da Farid Zakariya na CNN cewa yana sa ran wannan yarjejeniya za ta zama hanyar samun haɗin kan gano bakin zaren magance rikicin 'yan ta'addar ƙasar Siriya da yaki cinyewa.
Rundunar sojan Amurka ta ce ta tura jiragen saman yaƙi samfurin F-16 zuwa wani sansanin mayakan sama a ƙasar Turkiya, a yayin da hare-haren jiragen saman yaƙin ƙawance suke ci gaba da kai hare-hare a kan 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar ISIS a ƙasashen Iraq da kuma Siriya. A watan jiya, ƙasar Turkiya ta buɗe sansanin mayakan sama a taron dangin da ake wa ƙungiyar ISIS, a yayin da a lokaci guda kuma ita Turkiya din ta kaddamar da kai hare-hare a kan 'yan ƙungiyar Islamic State da kuma ƙungiyar 'yan awarin Kurdawa ta PKK. Daga sansanin mayakan ruwan wato saman Aviano da ke ƙasar Italiya aka tura jiragen saman yaƙin guda 6 da kuma jami'an tsaro 300. An ci gaba da kai wa sansanonin ƙungiyar Islamic State hare-hare cikin dare, a yayin da hare-haren jiragen saman yaƙi na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka suka kai hare-hare 15 a Iraq da kuma 7 a Siriya. Turkiya da Amurka suna shirye-shiryen ƙaddamar da hare-haren haɗin gwiwa domin fatattaka 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar ISIS daga wani yankin Siriya da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Turkiya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya sanar da abin da ya kira shararren kuskurima ga siyasa da niyyar kakkaɓe cin hanci da rashawa. Ya bayyana rushe guraben mukamin mataimakan shugaban ƙasa guda 3 da na mataimaka guda 5 na Prime Minister. Kakakin gwamnatin ƙasar Sa'ad Hadithi ya faɗawa gidan talabijin na ƙasar cewa 'yan majalisar zartarwa ne suka bullo da wannan buƙatar da za su yi kuma su miƙa ta ga majalisar ƙasar. Wannan shiri na yin garan bawul ya biyo bayan zanga-zanga a biranen Iraki wadda ya nuna cin hanci da rashawa yi wa gwamnati katutu, har ta kai ga 'yan ƙasa ba sa samun wutar lantarki duk da tsananin zafin da ake yi. shugaban ƴan shi'ar kasar da shehin malami Ayatollah Ali Sistani suna goyon bayan yunkurin. Mataimakin Prime Minister wanda abin yake iya shafa Baha Al-Araji shi ma ya bayyana jin dadin ya bayyana amincewa da wannan amma ya ce ya kamata a zakulo masu laifin ne shi yafi dacewa. Mataimakin Prime Minister na bangaren ƴan sunni ya nuna yadda abin yayi masa bazata amma ya faɗa mana ma labarai yana goyon bayan shirin garan Bawul din.
Kungiyar Taliban ta yi kiran cewa ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin sake kai wani mummuna harin kunar bakin wake a kasar Afghanistan kwana daya bayan da tashin bama-bamin ta'addanci suka kashe fiye da mutane 50 a ciki da kuma kusa da Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan. A wata sanarwar da ta tura wa muryar Amurka, kungiyar Taliban ta ce ita ke da alhakin tashin bom a ranar Asabar a gundumar Kanabad da ke lardin Kunduz a arewacin kasar. Jiya Lahadi, jama'a Afghanistan suka ce yawan mutanen da suka mutu a sakamakon tashin bom din ya karu zuwa 29. Yawancin waɗanda aka kashe ƴan yakin sa kai ne da ke goyon bayan gwamnatin kasar. Haka kuma kungiyar Taliban ta ce ita ke da alhakin tura ƴan harin kunar bakin wake guda 3 domin su kai hari akan wani sansani a ranar Juma'a. Wani sansanin mayakan Amurka na musamman da ke kusa da filin saukar jiragen saman birnin Kabul. ‘Yan kwangila farar hula 8 da wani sojan Amurka ne aka kashe a haran. Tun da farko a ranar Juma'a, wani mai harin kunar bakin wake na Taliban da ya shiga burtu sanye da rigar ‘yan sanda ya tarwatsa kansa cikin cunkoson kurata a makarantar horon ‘yan sanda Afghanistan a Kabul. Akalla mutane 27 aka kashe kuma fiye da mutane 25 suka ji rauni. To amma har yanzu babu wanda ya dauki alhakin harin da wata motar a kurkura ta kai a ranar Juma'a akan wata unguwa a birnin Kabul da ya kashe akalla mutane 15 da raunana mutane mai tanda 40 yawancin su farar hula. Labaran duniya kenan, kuka gama ji. Kimamin gidaje mai tanda 46 da kuma gonaki da dama ne ruwan sama kamar da bakin kwarya ta lalata a yankunan kananan hukumomin Mesau da Darazu a jihar Bauchi arewa maso gabashin Najeriya a ranar Asabar. Ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad da sauran bayani.
Bayani daga hukumomin biyu na nuni da cewa ruwan sama sun malale kan tituna suka kuma fasa gidaje da kuma ƙauyuka. Ado Sarkin Afka shine mai rikon karamar hukumar Misau.
Ruwa ne wanda ya faru, ruwan sama ne. To amma kuma Allah a cikin ikonsa ba a Misau din aka yi ruwan saman da ya jawo wannan ta'adin ba. Ya faru ne a wasu wurare can yamma wanda suke iyaka da Misau din.
Kana da adadin yawan gidajen da abin nan ya shafa?
A cikin garin Misau gidaje akwai gida 197, a kafin Sule din akwai kaman gida 20 da ya shafa. Wanda yi wani gini ne katanga ne ta fadi, wani ginin ne ya fadi. Akwai ƙauyuka na gefen garin wanda suke kusa da wuraren su ma ya shafe su, kamar Surko su ma akwai gida kamar 26, akwai kafin Sule gidaje 23. Cikin Misau kuma akwai gonakai da masara wata ta kai goyo, wata ta yi kusan tashi ta kai goto, ita kuma dama ba ta shiri da ruwa. To shinkafa kuma ita da take son ruwan ma an ɗebo ƙasa an kwantar da ita ya danne ta. To Allah a cikin ikonsa shine asarar da aka
jama'a sun ba da yardin.
Yauwa, a cikin Allah a cikin ikonsa dan majalisar jiha ya zo ya ba da taimakonsa, dan majalisar tarayya da yake wakiltar mazabar yankin ya zo ya ba da nasa. Yauwa, shi ma sanata sun kawo dauki ma ƴan uwa. Ba wai sun kawo karamar hukumar ba, sun tafi kai tsaye gurin mutanen su, al'umman su.
Shi ma mai rikon karamar hukumar Darazau Malam Mustafa Zirami yayi a garin na Darazau.
Na misalin karfe 6-7, Allah Ubangiji ya bamu ruwan sama. Ruwan nan ba tsawa, ba iska, ba komai, sai dai zunzurutun ruwa da aka ringa zauke mana shi, wanda har aka waye gari ana yi. Saboda haka ya ringa kwalale ya shiga gidan mutane wanda ya ta'adi da yawa a jama'a. Dai muna local government mun sa komiti, suna yanzu haka suna ta aiki, suna bin gida-gida, suna rubuta sunan mutane din, suna daukowa data din da abin da ya faru. Mai mutum ya rasa
kaman me da me kuke ganin za ku bukata?
Bandar dan kwanuka da katako da siminti da kuma kayan abinci shinka.
Cewa dan majalisa mai ketar karamar hukumar kirfi Ibrahim Galadima ya buƙaci ganin an baiwa kananan hukumi kudaden su domin su rinka gudanar da ayyuka wa jama'ar tasu.
Har ga Allah muna son a baiwa kananan hukumomi dama domin su yi aiki a matsayinsu na gwamnati na uku a Najeriya. Idan kananan hukumomi na cikin walwala, gwamnatin jiha za ta ji daɗi ta gudanar da ayyukanta, sannan za a samu ayyuka a karkara waɗanda kananan hukumomin da su aiwatar wanda zai je ga talaka, wanda talaka kuma zai ji daɗinsa ƙwarai da gaske. Amma lallai haƙiƙa mu muna son a ba su dama domin su yi ayyuka, sannan za mu sa ido.
Abdulhamid Muhammad Boya, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu gabatar da rashin tayi, a ci gaba da sauraron wannan waka ta talaka da marigayi ɗan Maraya ya rera.
Bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya, yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga Badshin, ga Laina shin, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubi babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai ru waɗannan dolaran rufe. Jirgin sama mai rugujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su, mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi, gwamnatin wani in ba naku ba ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi, don haka gwamnati ta tuna tai kwalta makeki a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya je ka shawo magani, Allah na ma magani, kaga gwamnati na ba magani. Talakawa shi in kun tuna, gwamnati ta yi mana ƙoƙari, ga makarantu ta gina, sannan ta yi middle school, sannan ta yi college school, ga university ta mana, shauran makarantun nan ƙasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna, domin su za su riƙe ƙasa, domin su ne manyan gaba. Dubban jama'a sun tabbata, majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma, Paris a ambassador, America akwai ambassador, Russia akwai ambassador, Italy akwai ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German da ambassador a aikin talakawa sun kata idan su kulla zumunci mu da su. Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tun da jirgin birnin Germany, shin jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya, yau idan talakawa.
Allah ya ji kan Alhaji Adamu ɗan Maraya. Kada kuma amince, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za a saurari da rashin tayi.
Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa.
Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Makon jiya Alhaji Shau Aliyu ɗaya daga cikin bakin mu yana magana sai lokaci ya ƙare. Zai ci gaba daga inda ya tsaya kafin injiniya Aula Ibrahim ya kawo bayani akan ma'adanai.
To in ka je makamin ka sayar da wannan ba karamin abu ba. Mu bukatar mu idan gwamnatin da ya shigo ya sa dokoki ya bincika ya gani. In haka ya dokoki dama za a shawarce mu a cire talafin ma. In an cire talafin mai zai kai ma ko naira 60 ko 70. Don me mai ko ta ina akwai shi da yawa misali Saudiya. An yi da su yanzu su rage hakkon mai zuwa kasuwan duniya. Sun ki
kenan ba amfanin a ce a nemo mai a arewa idan za a samu waɗannan matatun man su yi aiki.
Ah, amfanin ta saboda kowane wayewan gare ai duniyan da kuma mu ce ma misali Najeriya ana haifafa. Duniyan tana buduwa. So in aka samu arewa misali zamu rabu da wannan wahalan da ake yanke pipe in za turo crude zuwa arewa. Misali kamar yadda shi Shehu ya fada ga Nawari, ga na Maiduguri kamma a yadda wayen da suke ciki suke gaya mana. Wai iya mai din wajen da ya biyo duk ɗaya ne da wajen da chat take hakan mai yanzu. Idan aka taba aka ce za a samu matsala. An ce dai wasu shugabannin Najeriya akwai hannunsu a ciki. Dalilin da ya sa ba hako mai a jihar Borno ba. In hako zai dawo Najeriya ba za a samu mai a Chad ba. To in akwai irin wannan abubuwan Hajiya, in gwamnati ba ta tsaya ba za a samu matsala. Karamin sa ne abin da jarabawa wanda Allah ya same mu na wannan masifan Boko Haram wanda Najeriya ba taba ma tsamanin ta ba.
Injiniya Awal, mun shiga wani hali a ƙasar nan na samun cikas kamar yadda ne bayani idan muka tashi bincike akan kuɗaɗen shiga da wanda ake kashewa da wanda ƙasa ke samu akan albarkatu musamman ta man fetur da yake ita ce kadai hanyar kuɗaɗen shiga muna samun cikas ko yanzu a wannan tattaunawan nayi kokarin samun wani jigo daga ma'aikatar man fetur da zai zo ya mana bayanin shin wa'anne kuɗaɗe ake samu na shiga wa'anne ne masu fita wanne ne ya kamata a ba gwamnatin tarayya da sauransu. Na fi sati ɗaya ina wannan kokari na ya ci tura kamar yadda shi Yakubu Fulkaye magana yanzu ainihin albarkatun ƙasa dole ne shin mu dogara kawai da man
Hajiya mai ba dole bane mu dogara da mai domin muna da hanyoyi da yawa shi kanshi man ma yanzu a duniya ai kin ga yanda kasuwansa ta fadi da kuma ana ta bincike na kimiyya a samu abin da zai mai gurbin shi wajen bada makamashi a duniya saboda haka shekaru da yawa da su dan zo nan gaba kadan 20-30 ana ganin za a rage masa gudunmawa wanda yake bayarwa na bada makamashi a duniya zai ragu domin an yi bincike masu yawa akan harkokin renewable energy kamar wato energy din da za a same su kamar su hasken rana da iska da kuma samun energy daga ruwa to don haka ba dole bane muna da ma abubuwa da yawa da zamu iya dogara akan su domin harkar gona kinkin dubi kasar Afrika a nahiyar Afrika gaba daya kasar Afrika ta kudu ita ce take da ake kira take da tattalin arziki mai karfi wanda za a iya kwatanta shi da kasashen Turai amma ma'adinai ne da harkan gona suka ba su wannan suka kai ci gaba da suka kai ga shi saboda haka abinda ba dole bane mu dogara da mai muna da abubuwa da zamu dogara da shi kamar harkan aikin gona da harkan ma'adinai amma muna dai da abubuwan da za a yi ita kuma gwamnati kamar da yake ce ana so a yi bincike ai wannan abubuwa gwamnati tana da ta yi tsatsara abubuwa da yawa da ya kamata a yi iyaka akwai irin yanayi ne da za mu canja mu dawo mu sake tunaninmu mu sake tsara zamantakewanmu mu sake tsara yanmu da mu ci amfanin wayannan domin samu a amfani da wannan sai akwai abin da ake kira haɗin kai gaba ɗaya tsakanin masu mulki da marasa mulki wanda suke da abu da wanda ba su da abubuwa talakawa da masu mulki a harhaɗu don muna wato a takaicerin hansu an kanna jaki da gogon surutu ba mu buƙatun dole ba dole sai mai ba muna da abin da ma zai ba mu fiye da mai harkan gona da harkan ma'adinai kuma mun gani gashi Afirka ta kudu tana gaba da mu ba mai ta dogara da shi ba.
To a arewa yanzu me zai sa mu sa ƙarfinmu wajen tona mai bayan muna da ma'adanan kamar yadda ka faɗi?
Abin da ya sa za mu yi saboda shi mai ɗin a yanzu abinda halin da ake ciki a duniya ita matsayin mai a halkan tattalin arziki tana da wani gudumawa da musamman a tattalin arzikin Najeriya to tunda kuma muna da shi a wannan tafkin Chadin kawai Chad ta shekara kusan 10 tana fitar da mai tana sayarwa ga Niger kwana-kwanan nan ita ma yanzu tana fitar da man ta tana sayarwa to tunda abinda ake kiran shi short term major daukan matakai na gaggawa domin a warware dan mu samu mu maida ka arewa ta zama ta samu matsayin ta sosai a yanzu yanda siyasan tattalin arzikin Najeriya yake yana da kyau a tabbatar a duk abinda za a yi wanda duk suke da iko su tabbatar wannan ma'adinan arewa nan na mai an same shi yanzu domin mu dawo da arewa ta zo daidai a matsayin yanda siyasan tattalin arzikin Najeriya yake domin yanzu kudin man nan za a samu shekaru kamar nan 20 zuwa gaba zai ci gaba kudin wannan danyen man zai ci gaba da bada gudumawa ya dauki daukan matakin tattalin arziki da zamantakewar siyasan tattalin arzikin Najeriya dan haka kar mu yi wasa da shi mu yi shirye-shirye wayannan harkan ma'adinai da harkan gona ayi maza-maza nan da shekara 20 su zama su ne za su zama ginshikin tattalin arzikin mu kar a zauna akan harkan mai
Yusha'u
na'am
yanzu idan an kwatanta haƙan man fetur a arewa da kuma haƙo ma'adinai wanne kake ganin yafi ne a sa ƙarfi
a haƙin man fetur zan hada maganan Alhaji Yakubu da engineer a cire tallafi a kuma haƙin mai siyasa biyu ne na farko siyasan Najeriya da raba arzikin ƙasa musamman yankin da yafi wahala shine yankin arewa ta gabas an ragurguda ita to idan aka haƙo man fetur irin kudaden na derivation da ake ba wanda suke samar da man fetur su ma a ba waɗannan
jihohi
kashi 13 cikin 100 a haƙo man fetur a ba waɗannan jihohi su gina tattalin arzikin su kiga abin da zai faru da wannan kudade ne ai shi man fetur ai alheri ne tunda black gold ne har kirarin sa kenan kasar Saudi Arabia da shi ta dogara mu kuma dole mu tattalin arziki mu yana da muhimmanci ba dole bane amma yana da muhimmanci a gina sauran bangaren tattalin arziki amma watsi da sauran shine matsala musamman tallafi da Alhaji Yakubu ya magana tallafi zubar da kuɗi ne an yi amfani da shi ba zai aiki ba Ipman ga sunan su ma ina kira da su da su koma su tace a tsakanin su kansu Ipman da wadawa ne ne a cikin wannan industry din da wadawa ke sai da mai akan ka'ida saboda akwai gidajen mai nawa ne a kowane jiha kuma lita nawa ake ba kowane jiha Ipman ta rinka bayani a kafafen watsa labarai saboda muhimmancin su yana da tasiri a tattalin arziki fiye da wata kungiya a Najeriya tunda su ne kawai za su iya zauna da tattalin arziki ya zauna chak to dole ne su ma su tashi tsaye kamar yanda muke kiran gwamnatoci su tashi tsaye su sakan musu mara a ba su kwarin gwiwa a samu musu da kudade a kare musu dukiya su kuma talaka a ba su man fetur kuma haƙan man fetur mu da muka wahala a dajin Sharfuri muka ga yanda ake haƙan man ido da ido da mutanen Faransa da mutanen Peru da mutanen Morocco duk mun yi aikin nan mun gani za a samar da aikin yi ga mutanen wurin shi kuma ma'adinai ai ba a hana ma'adini ba man fetur tun daga yankin Maiduguri Chad zuwa kasar Bauchi zuwa Benue Troupe zuwa Baro na kasar Niger to a wannan yanayi kuma ba za mu samar da man fetur din ba idan za mu sayar ma da kasuwanni ko mu ba refineries din mu sai mun yashe kogi zuwa Baro wannan aiki da aka fara kwadaita mu arewa na gyara wannan kogi a yashe shi jirage da kananan su da manyan su rinka isa suna gina tattalin arzikin mutanen yankin to dole ne a yi shi kuma zai samar da kudaden shiga mu gwamnati zai samu mu kudaden shiga ga talakawa kuma mutanen Najeriya ai ba ragage bane duk inda ma'adini yake yana neman a samar da wato yanayi ne wanda za a samar da hukumomi na gaskiya su taimaka mutane da ƴan kudade sannan in sun samu ma'adinan asiya kar a bar shi a gunsu sai an kafa commodity control na duk waɗannan abubuwan wanda shine za a tace arzikin a san abin da ke zuwa a san abin da gwamnati ke samu kar wasu kawai su ta azurta a madadin gwamnati ko kuma mutanen ƙasa
to yau ma lokacin yayi halinsa sai mako mai zuwa mu ci gaba a madadin bakin mu Alhaji Yishau Aliyu da engineer Awal Ibrahim da Alhaji Yakubu Dinka Fulka da wakiliyar mu Madina Dauda da Chuba Hero Diodune wanda ya shirya mana sauti. Ni Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya.
Masu sauraro yanzu kuma sai kadan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Jama'ar Najeriya mu ci gaba da yi wa sabuwar gwamnatin Najeriya addu'a da fatan alheri. Da yardan Allah subhanahu wa ta'ala naira za ta farfado da darajar ta fiye da da. Malalar mai a yankunan Niger Delta zai zama tarihi. Rikicin kabilanci da ke addabar musamman tsakiyar Najeriya shi ma zai zama tarihi. Satar dabbobi da fashe-fashen bututun mai shi ma zai zama tarihi. Uwa uba rikicin Boko Haram da ya addabi musamman arewa maso gabashin Najeriya duk wa'annan da ke ikon Allah. Da ikon Allah za su zama tarihi.
Assalamu alaikum sashin Hausa murya Amerika. Sunana Umar Ladan babban sarki jihar Kebbi tarayyar Najeriya, karamar hukumar mulki ta Dandi. Murya Amerika ku isar da sako na gona mu sanata Atiku Bagudu. Sanata Atiku Bagudu yanda yayi a jihar Kebbi gaskiya bai tausaya ma jama'a jihar Kebbi ba. Domin jihar Kebbi ya kada jihar Kebbi cikin kangi cikin rikici. Bai tausaya ma ma'aikata bale talakawa da haka gona Sa'idu gona ainihin Sa'idu su muna samu dakin garde gabata mana ainihin farin ciki da wannan gona Ubangiji Allah ya saka mishi da alheri shi ma gona Atiku Bagudu yayi kokarin don Allah ya kyautata ma ma'aikata da ainihin talakawa saboda.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA ne magana da Dr. Abdullahi ne maganin gargajiya Gulma. Yoyi ina jinjin ina tamba da sakona a kan shekarun da sojojin Najeriya ke yi na da gargajiyar ɗan Boko Haram. Wannan ya yi daidai dama ai ba wanda ya tsaye ne kuma kuma abin da gama abin da Buhari ya yi Allah ya nufi albarka Allah ya Allah ba shi tsaron gwiwa shi kuma sojojin Najeriya Allah ya ba shi ƙarfin gwiwa sai fara wannan tsakani abin da suka yi ya yi daidai Allah ubangiji ya tsare shi mafi sa Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya.
Tare da fatan za ku ci gaba da kira kuna bayyana ra'ayinku za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai.
Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama na daɗa kare shirin yarjejeniyar da aka cimma na makamashin nukiliyar ƙasar Iran a siyasance da masu suka a nan cikin Amurka don shawo shirin kan shirin na nukiliyar. Haka kuma rundunar sojan Amurka ta ce ta tura jiragen saman yaƙi samfurin F-16 zuwa wani sansanin mayakan sama a ƙasar Turkiya a yayin da hare-haren jiragen saman yaƙin ƙawance suke ci gaba da kai hare-hare a kan 'yan ƙungiyar sa kai na ISIS a ƙasashen Iraki da Siriya. A watan jiya ƙasar Turkiya ta buɗe sansanin mayakan sama a taron dangin da ake yi wa ƙungiyar ISIS a yayin da a lokaci guda kuma ita ma ta kaddamar da kai hare-hare a kan 'yan ƙungiyar Islamic State da ƙungiyar 'yan awaren Kurdawa ta PKK. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya sanar da abin da ya kira kwaskwarima ga siyasar ƙasar.
Yanzu dai nan kusan karfe 3:30 na dare ne a gogon Washington DC kuma ana za mu sallama da ku sai shirin mu na la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da wannan shirin, Jimma Yadice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake fatar a wuni lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.